wa zauren DOA wannan shiri na 59 daga kasar Niger inda shugaban sashen Hausa na muryar Amurka Aliyu Mustafa Sokoto yake jagorantar shirin yanzu zan miƙa ku ga Aliyu domin shugaban shirin
sha'anin matasa ana magana galibi ya fita alaka da harkar tattalin arziki rashin aiki ne kuma da tsada rashin abin yi an yi karatu ba aiki duk kasashen na Afirka suna fama da wannan matsala na rashin aiki kana ganin yawan dogaro da neman aiki kawai daga wurin gwamnati yana da tasiri ga rashin aiki domin gwamnati tana da takaitattun iyakan ayyukan da za ta iya bayar da rashin ma'aikatu ko masana'antu masu zaman kansu da kamfanin da za su ɗauka matasa aiki magana ta farko kenan magana ta biyu duk da cewa matasan suna cikin wannan wahala da kalubale magana tashin hankalin da muke yi kila su wanda suke aikatawa ya fi alaka da harkokin siyasa kamar dan adawa ya tura yara su je su yi bananan su yi can wannan jam'iyya ta sa yaran su je su kai wancan hari maimakon irin tashin hankalin da ake da yake magana wanda ake can wajajen kan iyakokin Niger su tilagari su difa da sauransu so kana ganin cewa akwai yawan dogaro kan gwamnati na samar wa matasa abinda za su yi maimakon a nemi wasu hanyoyi na daban da za su samu abu ko su yi noma ko su yi sana'a ko su yi kasuwanci ko su yi wani abu?
Yauwa a Najeriya yanzu kun ga bisa wannan tambaya ta dogaro da gwamnati. Ƙungiyar mu ta matasa ba ta ma yarda ba da dogara bisa abin da gwamnati yake badawa ko yake yi ba. Saboda babu gwamnatin da ta ishi kanta har ta wadatar da wasu. Shi ya sa muke ganin cikin gabatarwa na kaman rage wani abu tun da ba cikin fannin ba ne. Yau ni shugaba ne na wata makaranta, babban makaranta da take koya aiki 10 na hannu, ni ne director general. Kuma da muka bude makarantar nan zan ga muku a gaggauce babu dala gwamnati ko guda, babu dala kungiya ko guda. Wallahi tallahi abinda muke da ne namu ba ta hanyar dan siyasa ba, abinda Allah hore mu ne sama da miliyan 800 muka sa dan mu taimaka ma gwamnati wajen horar da matasa don su zama matasa na gari domin kiyaye irin halin da matasa suke ciki a yau.
Aikata mai nasara ma'aikaciyar kungiya Farm Action and Development kungiya ce mai zaman kanta tana ayyuka don ta kwaso ga mata da matasa 'yancin su.
Me ya ana kira ayi bayan wannan tashin hankalin me yake janyo shi?
Bisa wanga al'amari da kuke fuskanta a nan ƙasar Niger ina sa matasa kamar yadda malaman malamin lokacina ya faɗi akwai rashin aiki, akwai talauci, kuma al'ummomi talauci ya musu yawa kenan. Babu abun yi sai su kokari su gani wasu hanya za su bi don su samu ko abu da za ka yi ma iyalin. Akwai kuma da mun kai lissafi mun kai nazari muka gani a wurin matasa wata ran don ka kare iyalinka sai ka bi wa'annan 'yan ta'adda, tunda in kana cikin su babu yanda za a yi su taɓa naka. Kenan da yawan matasa suna bin bayan su don dai su kare rayukansu kuma su kare rayuka iyalinsu. A bayan wannan kuma akwai dawace-dawacen bindigogi. Hanyoyinmu arewa hanyoyi gaskiya sai an ƙara jibata, tunda a nan Niger bindigogi shigowa ɗaya suna shiga su huta yadda sun kaga dama. A so da yawa akwai lokacin da sai ana kama bindigogi mai a so da yawa sai kuga yaro ƙarami. Mun yi wani taro da matasa imani shekara 14 a mutanen nan da yawa sun san bindiga jihar Abala da Sanam da mun kai aiki tare da su da yawa mata da maza duka duk wanda an ka tambaya ce na taɓa ganin bindiga, na gani ga wana ko na gani ga ubana, ina yi fito da ita tunda ba ai ba soja ba ne ba aikin shi ba. Kun gani ko? Akwai kuma wata matsala babba yanzu kowa cikin garurukan nan sursu jihar Silibi al'umma ko ta ga mutum da take shakkun shi yana cikin ta'adda ba ta ba da labari. Ba su ba da labari tunda sojawan ma an ba su labari ba su maza ɗaukan matakai dami ba su ɗaukan matakai tunda su harka da ake taɓa iyayar shi ba ka yin wani abu sai ka yi kira sama ka haɗu in ka haɗu kamin kuma a baka izini abu ya ci ya cinye. Ko ko wata matsala babba ko salula ka ɗauka ka yi kira wani babba nan ga soji ka ce gashi sun shigo tsakanin hira kai da shi ne. Amma sai ka gani kwana biyu su 'yan ta'addan nan sun komo mun ji labari kai kake ka kona mana asiri yaya su 'yan ta'addan sun kai sun kasan da kai kake ka faɗi mu ɗan kungiya ne, ɗan ONG ne, muna formation muna komi. A duk lokacin da muka kai muka tara mutane, tunda ni stress ni da kaina nan da nake, garuruwan duka na silbere na yawon Sunday Queen di Ayori duka na kai. In muna taro, kullum ana jan hankalinmu, abin da zai fitowa da bakin ku kusa ne shi, tunda duk cikin taron nan baka san kowa awa ba. A duk lokacin da an kai taro, suna da mutunansu.
Wai tambaya da nake so ku yi kokari ku ansa mai shi ne, kamar yadda muka ce akwai nau'i-nau'i na masu tashin hankali na kowa na da wani buri da ya sa a gaban shi, akwai wata bukata da yake son ya cimma. Yanzu na san a Najeriya da kuma kan wasu iyakokin Nijar akwai 'yan ta'adda da muka sani masu yaƙe-yaƙe saboda aƙidar musulunci da sunan Islam, kamar da malamin can ya faɗa. Amma yau kuma an zo an shiga wani hali na mutane suna satar mutane don samun kuɗi. Masu mafudan yawa kuma sai a samu mutum a ce a kawo miliyan 200 fiye da haka ma har biliyan. So kuma ana biya, kuma masu biyan kuɗi nan ba gwamnati ce take biya, mutane ne da iyalansu suke sani yadda za su samu kuɗaɗen nan su yi abin nan. Ashe wannan saurin biya don a ceci rayukan ƴan uwa ba tana ƙarfafa ci gaban wannan al'amari na satar mutane ba? Alal misali
kamar cikin masu yaƙin ga akwai masu yaƙi saboda musulunci yanda suke ci, akwai kuma bandi.
Bandi su ne
sai mutane daban, akwai bambancin su.
Tunda
yanzu masu aikin nan masu yaƙi saboda musulunci su ba su tarayya, kamar suna da ƙa'idodinsu da suke bi, ba su tarayya, banza-banza ba su kashewa.
Amma kamar yaron da kike a tilabiyari, me kika gano adalilin tashin hankalin da ke ba za a tilabiyari?
Ni ta kawai bandi ne, talauci kai ne.
To yawa masu satar mutane,
masu satar mutane kawai talauci ne.
Amma ba an ce akwai 'yan ta'adda ƙasashe irin su Mali da Algeria da Libya da Nigeria da suke tsallakowa ba su shigo su yi irin wannan abubuwa a wuraren?
To bisabila a ƙetare ban sani ba, ni duk yawo cina bai kira da TV.
To shi kenan fa. To hajiya bari ma sake, duk za mu sake ba ku dama, ba amma bari mu ba mutane farko mu ji ra'ayinsu. To bismillah ba gaba ta salamu alaikum. Alaikum salam.
Ni ne alaikum
salam da shi ku ne ta kafin kana abubuwan da ke janyo wannan al'amura.
To malam shi dai tashin hankali yana tare da
lamarin. Kai ba wai yake dole ne ka zo ka zauna zo ba.
Kai zo ne fa. Ka fadi dami da babu.
Haka.
Sai hakika da babu. Tunda a da din ana kwatanta adalci
kuma magana da
ana kwatanta makaranta. Mutane suna da aiki. Sai yanzu mun washi gari mahi yawa jama'a wanda suka yi makarantar ba ba yi, wasu ba su da hanyar talauci rashin aiki shi ya ka wanga tsaftin da duk wani abu in ya zo sai ya hau bisa wannan talaucin na mutane na matasa, sai ya hau bisa rashin aikinsu sai ya rawanta. Hakika in an ɗauki tashin hankali na cikin ƙasa na zamantakewa shi rashin adalci ne, iko babu adalci, ka'idancin gwamnati dan me ake dogara a mutane musu dogara da gwamnati, amma wajibi ne bisa gwamnati wanda bai iya ba aiki yayi tsari da sa samu wani aiki. Wajibi ne duk yana cikin tsarin mulkin ƙasa da Allah. Zancen da honorable yayi duka dai zancen ɗaya ne na matasa ne, ba su da aiki, babu makaranta, kuma mutane ne sai an samu kuɗi dole su ta. Duka babban matsalar ta mu ita ce wannan babu babu adalci na kashe wuta wadda ta taso tsakanin makiyaya da manoma. Babu adalci a yadda za sa a yi amfani ƙasashen namu, ai ba talauci ba gare mu, muna da arziki, amma arzikin wasu sun maida shi nasu, sun maida siyasa kasuwanci. Kana siyasa don kai arziki, ba ruwanka da jama'a, an ka zo kai iko a handa ne kudin ƙasa, babu ruwan kamfanin ma a wani lokaci a nan ƙasanmu, ƙasar kan tana da kamfani fiye da ƙasa. A kwana a tashi, a kwana a tashi, yau kamfanin na ƙasa nawa. Akwai tsari da ake yi na aiki, duk in kamfani ya zo ga tsarin da ya kamata, gwamnatin baya ji. Cin hanci ya zo ya yi katutu sai ka san wani, tunda mai neman aiki dama bai da kuɗin da zai ci hanci. Sai ka san wani, in baka san wani ba, to ba da za kai kenan. Tsarin na ƙasa zama kamar dinasti, in abu ya zama kamar dinasti kenan sai ka sani, wanda bai san kowa ba, mafi yawa ɗayan talakawan wa zai tsare musu gingishi ka ba zancen cancanta bane zancen wakasani ne zancen rishin adalci ne aka shuru kuma sai aka washi gari kasashen namu arziki
kana jin wasu daga cikin dalilan da ka gabatar su ne suke sa kungiyoyin yan ta'adda da masu sassa mutane suke samun saukin samun yara matasa alimisali su shiga cikin su domin su yi aiki tare da su
eh hakika matashi gashi bai da aiki a je ma kauye bai da aiki ga nan a kauye akwai shekaru wanda shekarun aro ne in an kakkai wannan a kauye abin ni ba matsala a kauye in kakkai wannan shekarun baka da arme ka zama abin dariya to wanda ya zama abin dariya Hausa suke cewa in mutum ruwa na shi in cinye shi in ka maika mai takobi kama shi ai bai ji ba abin da kan kenan hakika shi yake sawa ba su da aiki sai talauci sai fatara su kuma wannan ai dama dan sun gane su ne in sun zo sai su ba yaron da bai san dala 100 ba a kudin mu nan sai su zo su ce za mu baka jika 100 da sun ba shi amsa yake man kenan dama babban yaki da ta'addanci shine adalci a shirka adalci in an shirka adalci hakika ba a samu ba wanda za su bi su dan makali yanzu wannan wanda suke ta'addanci za ka samu mutum a birni da gida mai kyau da mace mai kyau da mota da kyau ya turare su ne ba zai turare su ba wanda ya turare su wanda yake cikin matsala ne kuma yana tsammanin za su iya huta kuma kudin su ke ba suna da alaka da masu fataucin ayoyi da masu fataucin makamai dama alaka ke da kai ku ba mu kuɗi mu mu kare ɗan fatauci su ba su kuɗi su kuma su sayi kayan da za su yi ta'addanci su kuma su kare
to madalla bari in fara ma da tambaya kafin ka fara maganar abin da kake kai magana madaman nan ta magana dazu na cewa ko da hukuma tana son ta yi wani abu ba ta da mutanen da ke ba da labarai na ainihin mutane an ce da dan gari akan shi gari mutanen da ke fama da wa'annan tashin hankali din akan yi zargin cewa ko dai kamar da yake wasu daga cikin wannan wuraren suke su za su ba da labarin abin da ke wurin da shanun da ke wurin da duke da ke wurin da sauransu kuma kasan an sha ba da rahoton don maka musu sarakuna na sani a Najeriya cewa suna da hannu suna aiki tare da waɗannan ƴan sace-sacen mutane din so kana ganin cewa ita kanta al'umma ta fara hula ba gwamnati ba ba soja ba ba kuwa ba su ma ba sa yin abin da ya kamata su yi don taimaka a kashe wannan wutar rikicin sace-sacen hankulan nan.
Okay. Salamu alaikum. Sunana Alhaji Abdulrahman don kuni mai ma'aikacin kungiyoyi ne na ƙasa da ƙasa kuma mai zaman kaina. Zan ba da amsa bisa tambayar da kai kafin in dawo baya kaɗan. So na ɗaya dai abin da ya kamata a sani business ce. Inda ko business ce akwai kuɗi maƙudai suna yawo ciki. To wani abu ne wanda ke da wahala. Misali idan mai kwarmata ma gwamnati bayani ko soja bayanai idan ya kwarmata ko bai samun wani abu ko kuma yana dan samun wanda bai kai kawo ba idan su wa'ancan in ka kwarmata musu bayanai kana samun dubban daloli ko wani abu irin haka to wani abu ne wanda ke da wahala in ka dauki duka yakin da aka yi kasashe na ta'addanci ko yaki ma na rashin gaskiya irin kamar America a Iraki ko Afghanistan ko sauransu zaka ga jiyayi da suke zuwa ko mutanen CIA in suka zo za su zo da kuɗi mararan wannan kuɗi mararan suna amfani da su wajen samun bayanai da wani sauran so Allah ya taimake ni cikin duka kasashen da ake magana ko Mali ko Niger ko Burkina Faso ko Nigeria Allah ya sa na yi aiki cikin kasashen kuma cikin yankunan da ake fama da wannan abu
da waɗannan bayanai na Al-Qasim Abdulrahman za mu dakata a yau kuma kan gobe za a ji ci gaban bayanan a madadin Aliyu Mustafa Sokoto da ɗaukacin mahalarta Zauren da abokin aiki na Yusuf Abdullahi da Solomon Abo wanda ya daidaita sautin shirin ni Madina Dauda ake sallama da ku mu huta lafiya.